أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يقول دقول يا الله سبحانه وتعالى دي سلمنا هدوى أولا مسلاتي masallacin galadanci a jihar birnin Kudu jihar Jigawa a wannan marece na Juma'a 9 ga watan Ramadan shekara ta 1444 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 31 ga watan 3 a shekara ta 2023 na lissafin miladiya. A zaman da muka yi jiya, wato zaman mu na 8 a cikin abin da muke bayani dangane da faɗin Allah maɗaukaki, ya ayyuhal ladina amanu ati'u allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Mun tsaya inda muke tattauna muhimmanci da maslaha da take tattare da da'a ga shugabanni, wadda dukkaninta tana cikin da'a ga Allah, tunda Allah ne subhanahu wa ta'ala ya umarni a yi da'a ga waɗannan shugabanni. Mun ce za mu yi bayani a kan irin nau'o'i ko kashe-kashen umarnin da zai iya fitowa daga su masu shugabanci. Shi shugaban mutane, shugaban al'umma, shugaban musulmi ala wajhi khusus, abinda yake umarni da shi imma an yakuna mansusan alaihi ma'muran bihi billahi ta'ala au bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fata'atuhu fi hadha wajib. Shi umarnin da shugaba zai yi kashi uku ne. Kashin farko, umarni da abinda Allah ma yayi umarni da shi, umarni da abinda Allah, hakanan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu umarni daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan abu, to wannan babu tantama, wajibi ne musulmi ya da'a ga shugaba akan wannan. Sali shugaba ya ce jama'a a fito sallah, ya yi umarni ayi watan ayi azumin watan Ramadana a bada zakka wannan duk abubuwa ne da suke dama Allah ya umarni da su kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da su to wannan wajibi ne domin anan ta bangare biyu wajibi ne saboda dama Allah ya umarni da shi manzon Allah ya umarni da shi na biyu wajibi ne saboda dama da'ar shi shugaban da'ar Allah ce ba kuma saboda shi shugaban an ba shi matsayin Allah ba a'a saboda Allah ne ya umarni ai masa da wannan mun yi magana akan sa nau'i na biyu na umarnin da mai shugabanci zai iya bayarwa ya bada umarni a aikata wani abu da Allah ya hana ya haramta ko ya bada umarni a aikata wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ya haramta to a wannan wurin babu da'a ba za a yi da'a ga shugaba in ya bada umarni a aikata wani abun da yake sabo ne na Allah ya kira ya sa doka ya jama'a ku bude wuraren shan giya ku sha giya ku daina zuwa masallaci idan ba wani abu ne ya faru da maslahar zaman lafiyar al'umma tana tattare da shi ba kamar misali tashin hankali ya auku a ce a sa kafiyu ko kowa ya zauna a gida shi wannan maslahar zaman lafiya ta sa tunda yana da kuma madadi da za a iya yi yawa babu wanda zai shiga gidanka ya hana ka sallah kaga ba za ka ce umarnin hana sallah bane sai dai a ce umarnin fitowa zuwa masallaci wanda yake akwai shi aslan a shari'ance amma wata maslaha ta zaman lafiya sakamakon tashin hankali da ya faru shi yasa aka dakatar kuma ba sokewa ce ga sallar kwata-kwata ba amma wani abu ne na wani lokaci an fahimci wannan aiko yau wannan banda irin wannan amma duk wani abu da dama sai nassi ya zo haramun ne aikata shi sai shugaba ya ce aikata to anan ba za a yi masa da'a ba domin ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna mata'atu fil ma'ruf da'a ana yin ta ne fi al-ma'ruf al-ma'ruf shine ma laysa bi munkar ana yin da'a ne ga shugaba cikin abin da yake ba saban Allah bane kuma dama ya ce la ta'ata li makhluqi ko fi ma'siyati al-khaliqi ko kuma in ce yana cikin abin da yake dama mashhuri ne a gun malamai cewa da'ar Allah mutlaqa shi duk wanda ba Allah ba da'ar sa tana da kaidi sai idan ya zama a cikin da'ar Allah ne kada ya zama ai da'a ga wani wanda ba Allah ba a cikin saban Allah wannan kuma shi ma abu ne takarrara inda jami'il muslimi abu na uku shugaba yayi umarni da wani abu wanda yake babu umarni babu hani a kansa babu umarni babu hani a kansa ma'ana lam yasbiq an qarrara ash-shar'u shay'an fil mas'alati ko in ce babu nassi a mas'alar abinda babu nassi a mas'alar mas'ala ce ta ijtihadi malamai za su iya ijtihadi a ciki ko shi zai sa yi tambaya ko yi fatawa a bashi amsa akan wani abu kuma ya dauki wani mataki ya sa doka yayi umarni a aikata wani abu to in ba nassi ne na umarni ko na hani a kai ba to wajibi ne shi ma a yi masa da'a a kai domin da'a gare shi ba saban Allah ba ne wani shi ne farkon abin kallo a wannan wurin da'a gare shi menene ba saban Allah ba ne domin Allah bai umarnin da ya ci karo da wannan ba bai kuma yi hani da wannan abun da ya ce shi shugaba a aikata ba don haka shi ma a nan menene wajibi ne a yi masa da'a a cikin wannan abubuwan akwai mas'aloli da malamai a babin usulul fiqh da maqasid na shari'a suke kira masalih mursala ma'anar su maslaha sakakkiya, haka ake fassarawa dai da Hausa. Ma'ana nassi bai zo yi magana a kanta ba, mas'aloli ne da zamani ne ya zo da su, shugaba kuma ya kalli abin da zai zama alheri ga al'umma ya ce a yi. Wani su ake cewa mene? Masalih mursala, waɗanda ta ta'allaƙo bi husni sairi ad-daula, waɗanda suke da alaƙa da kyakkyawan tafiyar gwamnati, zai jawo a samu ta ɓangaren ko zaman lafiya, musamman wajen haƙƙaƙa da tabbatar da maslahohin nan guda biyar, wanda su ne ginshiƙan maslaha da musulunci ya zo da wajibcin a kiyaye su. Na san duk kun san su. Waɗanne ne manyan maslahohin nan guda biyar? Kiyaye addini, ko kiyaye rayuka, ko kiyaye mai hankula, kiyaye dukiya, kiyaye nasi. Yawwa, akan ƙara da kiyaye mutunci. Yawwa, dukkaninsu ko guda shida ko kuma guda biyar, ɗaya ya shiga cikin ɗaya. Wajibi ne, musulunci ya zo da umarni, umarni kuma nan wanda aka gina shi akan ƙa'idojin addini. In ka duba ƙa'idojin addini, janar kai musu general kallo, sune ake ce ma qawa'id kulliya. Sunan su mene? Qawa'id kulliya. General dokoki ne da tsare-tsare za su shiga kowanne babi. Wajibi ne duk yadda aka yi a bada kariya ga addini. Wajibi ne a bada kariya ga addini. Yana cikin maslahar farko ga kowanne shugaba na al'umma, kiyaye addini da tsare shi da kuma ba shi kariya. Ya zama shugaban al'umma shi zai ɗauki abin da kansa. An taɓa addini shi ne zai magana. Ya ce wannan abin ba daidai ba ne, ba a yadda da shi ba, a ba shi kariya. Kuma a tsare addinin daga zama abin wasa. Kuma duk wanda ya taɓa shi ko ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya yi wani abu ko wulaƙanta Al-Qur'ani, ya zama shugaba aikinsa ne ya ɗauki mataki a kansa. Da kuma himaya ta ɓangaren abokan gaba da za su zo, sawa'un da makami ko fikiriyan, wajen ba shi kariya ta ɓangaren abin da ya shafi aƙidu, an samu wani da wata aƙida da ta saɓawa addinin musulunci, to kar a ce wannan ƴancin ɗan adam ne, kowa ya abin da ya ga dama. Haƙƙi ne na shugaba, wajibi Allah ya wajabta masa, ya sa bincike akan wannan abu kuma ya ɗauki nauyin maganin wannan abu, domin abu ne da zai raunana haiba da daraja da ƙima da matsayi na musulunci a zuciyar musulmi. In ya ci gaba, idan kowa za a bar shi ya zagi Allah, ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya yi abin da ya ga dama, haka kawai a ƙyale shi a ce ƴancin ɗan adam, to haƙiƙa wannan an ci amanar addinin musulunci. A musulunci babu wannan irin ƴanci ɗin. Wani zai iya cewa ai a zamanin yanzu zamani ne na a bar kowa ya aikata abin da yake so, to amma ko masu tsare wannan ka'idar da masu tallata ta suna faɗar in an taɓa su, su ba sa cewa ƴancin ɗan adam ne, ko ba haka ba ne? To waɗannan abubuwan da addini ba abu ne da za a ce a ƙyale shi, shi zai kare kansa ba. Ba saboda Allah ba zai kare shi ba, dama can Allah ne mai kare shi, to amma dai yana cikin haƙƙi wajibi a kan shugaba ya tsare addini. Wanda yake dai ba a kan wannan zancen muke magana asalin ba. Abu na biyu, tsare rayuka, ya tsare rayuka, ba da security ga al'umma. Na uku, tsare dukiya, duk abin da zai kai ga lamarin mutane ya rikice, a hargitse, a yi ta fashi da makami, a yi ta kisan mutane, ba zaman lafiya. To wannan shari'a ba ta yadda da a bar halin haka ba, dole shugaba ya ɗau mataki a yi abin da za a yi. State of emergency ne da menene? Kar a bar mutane haka kawai su zo su sa disorder a cikin al'umma ta hanyar zanga-zanga, ta hanyar rikici da ƙone-ƙone. a ce ba mu yadda da kaza ba, ba mu yadda da kaza ba, to duk shari'a ba ta yadda da wannan ba, domin zai haifar da azalunci wanda bai ji ba bai gani ba, kuma yana cikin babban haƙƙin shari'a ta tsare mai rauni kar a kashe shi, ta tsare wanda bai ji ba bai gani ba bai laifi ba kar a kashe shi. Wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. To bil haqqin shine idan mutum yayi laifi a taba shi, ko ya kashe wani a kashe shi, ko yayi ya bar addini da kuma wanda yayi mufarakar jama'a kamar yadda muka sani a hadisi. Sannan tsare a zuriya da hankulan mutane da mutuncin mutane wajibi ne a kula da waɗannan. To waɗannan matsaloli guda biyar ko shida in ka kalle su baki ɗaya, duk abin da zai kai gare su, shari'a ta halatta wa shugaba ya sa doka don tsare waɗannan abubuwa ɗin, ko da nassi ƙuru-ƙuru a kan wannan dokar bai zo a cikin ƙur'ani ba, bai zo a hadisi ba. An gane wani abu? Yauwa. Kullum akwai abin da mukan ba da misali da shi, saboda muna rayuwa cikinsa, na abin da ya shafi sa alamomi ɗin nan na titi, in mutum yana tafiya a sa hasken wuta, in ka ga ja ka tsaya, idan ka ga kore ka tafi. Kaga wannan ai babu shi a ƙur'ani, babu shi a hadisai. To shari'a ta yarda da shi saboda mataki ne da ake bi wajen tsara rayuka. Kun ga wannan misali ne na mene? Maslaha da aka yi amfani da ita wajen tabbatar da waɗannan wannan ƙa'idoji da tilas ne shugaba ya ɗauke su. Domin inda an bar al'umma kowa ya tunkari inda yake so da motarsa, to a rana ɗaya janye motocin da aka yi hatsari ma ya isa aiki a wani gari, ko ba haka ballantana a ce a yi zancen rayukan da za a yi hasara. Da haka wannan tsarawar cewa wanda ya ga ja ya tsaya, wanda ya ga kore ya wuce, wanda da kafin a samu wannan ci gaban na harkar wutar lantarki, kuma dai har yanzu ma shi ma wannan ɗin ba a ɗauke ba, ɗan adam ne zai tsaya ya ce wannan ku tsaya, wannan ku tsaya, da makamancin wannan. To bin wannan dokar idan shugaba ya sa ta, a wannan ƙarƙashin wannan kashi take na uku, na uku cewa ba abu ne da Allah ya yi umarni da shi ba, ba kuma abu ne da Allah ya haramta ba. An gane? Babu umarnin Allah akai babu hannun Allah. To akan wannan me muka faɗa za a yi? Wajibi ne a yi da'a ga shugaba akan wannan. Wajibi. In aka ce wajibi, ashe idan ka saba me kai ka aikata haramu. To ta nan wannan gurin ne mahallin rabtin wannan irin matsalolin da aya da muke karantawa. Indai kun fahimci yadda zancen siyakinsa yake tafiya. Domin Allah ne ya kira, ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul, sai ce wa ulil amri minkum, ku yi da'a ga Allah, ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma shugabanni. Ma'ana su ma shugabanni ai musu da'a. Kaga idan an samu umarnin shugaba ya dace da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, babu matsala. In aka samu umarnin shugaba ya saba wa na Allah da na manzon Allah, me za a yi? Akwai matsala. Ko mun faɗi me za a yi? Ba za a yi da'a ba. To in kuma umarnin da ya bayar bai saba wa na Allah ba, an gane? Babu wani abu da ya gabace shi saboda maslaha ya ce ai kaza, saboda zaman lafiya ya ce ai kaza, saboda kare rayuka ya ce ai kaza. Tsare, tabbatar da abin da ya shafi ilimi, tabbatar da abin da ya shafi tarbiyyar yara, duk waɗannan akwai abubuwan maslahohi a cikinsu. Za ka iya hango wajibcin yinsu in ka kalli dalilan shari'ar gaba ɗayansu. Kamar da muka ambata su ne mene? Qawa'id kulliyya. Ko da babu nassi akan kowanne fardi min afradi hadhihi al-masail, wato akan kowanne ɗaya daga cikin waɗannan matsaloli a ware shi da ambato, ko da ba a yi wannan ba, ƙa'idojin wannan sun ba da wannan dama. Kun gane wannan misalin ɗaya? To za ku iya buɗaɗawa cikin sauran misalai. Za a yi titi, a tashi wani daga gidansa ko gonarsa, a biya shi ya koma wani wurin daban saboda maslahar al'ummar gari, ba za ka ce an zalunce ka ba. Ba zalunci bane shugaba ya ce ka tashi ka koma wani wuri duk da mallakar ka ne. To amma an baka wani abu makofin wannan ko shagonka a kasuwa ko makamancin wannan, duk abin da dai zai bada kofa a bada kariya ga al'umma duka, to wajibinka kai da'a ga shugaba in yace ayi, kuma in kaki ka saba to ka saba wa Allah. Kun gane wannan abu? Yawwa, a matsayinka na musulmi ake gaya maka wannan, ba karka kalli abinda mutane a zamanin yanzu galibi shine ma'aunin su sai su ce to ai waɗannan nassoshin da kuke kawa ko masu karantarwa ya shafi idan tanakudin yayi wa mutum yawa, kada warwarar ta yi masa yawa, shine sai ce ai waɗannan dokokin Allah ya sa a bi su ne idan shari'ar musulunci ake, ma'ana yana so ya halatta wa kansa, in ba shari'ar musulunci ake ba kenan yana da dama ya saba waɗannan abubuwan, ko da zai kai ga a zubda jini, ko da zai kai ga a tada hankali, ko da zai kai ga a rasa waɗannan abubuwa guda biyar. To in ko malami ne mai hankali to ba zai faɗi wannan ba, saboda su waɗannan abubuwa tsare su yana tare da dukkan al'ummar musulmi, ko da ƙarƙashin su ko tare da su akwai ma waɗanda ba musulmi. Kun gane wannan abu? Daga su waɗannan matsalolin ba system suke kallo ba, zamantakewar al'umma take kallo. An yi rabtin zamantakewar al'ummar ya zama na farko dole sai da shugaba, idan ba shugabanci to babu al'umma, ko babu duk wani abu na halittar Allah ma babu tsari, ba dama ya tafi in babu shugabanci. Komai ka duba ka ga halittun Allah da Allah maɗauki ya halitta, dabbobi je ka jeje ka gani ka ɗau darasi ka ɗau karatu yadda suke da'a ga shugabansu. In birori ne haka za ka gani birai, idan tsuntsaye ne a sama suke tafiya za ka ga tsini a gaba da yake nuna maka sauran ba za su wuce shi ba. Mai ma'anar tsini ne yake neman ka kalli shef ɗin yadda suke tafiya. Yawwa, dole akwai wani jagora a cikinsu, in bareyi ne, in menene, zakoki, komai, akwai mai shugabancinsu. Ba sa zaɓe ko? Ka iya cewa akwai juyin mulki, saboda mai ƙarfi shi ne mai determining me za a yi. Yawwa, amma dai ba magana, dole babu lokacin da za a ce ba da shugabanci suke tafiya ba. To kaga ko min babin aula an yakuna al-insan daga banu Adam ya zama su ne suka siffantu da siffar samun shugaba. Musulunci in kun lura ya ‘yan uwa musulmi, ta ɓangaren abin da ya shafi tansisi, wato fito da nassi da magana ƙuruƙu a kan system na tsari yadda za a bi a yi gwamnati, akwai dokoki, akwai shari'o'i, amma hanyar zaben shugaba in kun kula shari'a ba ta yi ijma'i a kansa ba, haka ne? Yawwa, ko akwai? Babu ijma'i. Saboda me? Domin a shari'ar musulunci shi shugabancin kamar wani abu ne na fitira da dole sai an samar da shi. Dole sai an samar da shi. Kuma karka ce me yasa shari'a za ta bar shi ko yaya? Yanzu misali abin da nake nufi, kada wani ya kawo ta fassarar daban, bari mu fito da abin da nake nufi. In ka lura a tarihi tsare-tsaren da aka bi na samun shugaba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dama shi annabi ne, manzo ne, zaben Allah ne, da ya zo rasuwa ishara yayi da tambihi ba nassi ba. Wasu malamai suna ga akwai nassi, mun tattauna wannan a minhajus sunna, wasu malamai na ganin akwai nassi akan Abubakar saboda isharar da yayi da sanya shi sallah da sauransu da tambayar sa da za a yi, kamar da wata tsohuwa ta zo ta tambaye shi tace to in na dawo gobe, da yace ki je ki dawo gobe, tace in na dawo ban same ka gun wazani, yace je ki gun Abubakar, ma'ana ki je wurin sa abin da kike so ki tambaya akai ko ai miki hukunci akai zai miki wannan kun ga ishara ce ko akwai waɗannan irin su da yawa shugabantar da shi a abubuwa da yawa kharastu ana wa Abubakar wa Umar ko sau da yawa ga sunan na fita ni da Abubakar da Umar to da ya rasu wanda akwai nassi irin yadda za aka samu nassi akan imani da Allah aka samu nassi akan imani da mala'iku aka samu nassi akan imani da littattafai nassi akan manzanni nassi akan imani da ranar ƙarshe nassi akan imani da kaddara da an samu nassi akan wane shine shugaba bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda damuwar mutane da wannan mas'alar damuwar mutane a wancan lokacin da kowane lokaci damuwarsu da littattafan baya ta kai damuwarsu da maganar shugabanci bata kai ba kun gane abun to amma an yi nassi akan maganar imani da littattafan baya duk da ba aiki muke da su ba amma ba a yi nassi akan wannan mas'ala ta yadda za a zaɓi shugaba ba kun gane wannan abun to me yasa hikimar Allah cikin wannan ita ce a nuna wa mutane shugaba kowane ne shugaba babban abin da ake so ya bi tsarin da Allah ya dora wa mutane kada ya ji cewa shine mai halattawa shine mai haramtawa kun gane wannan abun kada ai rabtin abin da shi shaksin sa in akwai wanda za ai rabtin abin da shaksin sa to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna gane dai me nake nufi da rabtin abin da shaksi yawa abin da wanda za a hada lamarin gaba ɗaya a hada shi da shi kansa da rayuwarsa da matsayinsa to ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to musulunci yazo nan gaba a samu mutanen da in an hada shugabancin da su za su rika aikata abubuwan da shari'ar ba ta yadda da su ba to zai ja a soki addinin ko makamancin wannan irin don haka a bar su a matsayin su ma za a yi musu hukunci al'ummar ma za a yi mata hukunci to wannan shi yafi sauki kun gane wannan abun malamai a cikin littattafan da suke magana akan siyasa shari'iyya sun yi ishara zuwa ga waɗannan maslahohin al-ahkam as-sultaniyya na al-mawardi malam ibn taymiya a siyasa shari'iyya da makamantan waɗannan maganganu za ku ga sun yi bayani hakanin malam ibn taymiya a cikin minhajus sunna haƙiƙan cewar da shi'a suke yi cewa ai a hankalce wajibi ne Allah ya aiko shugaba bayan annabi sallallahu alaihi wasallama tunda kuwa ba mu ga nassi ƙuru-ƙuru al'umma ta karɓa ba to lalle sahabbai ne suka yi zalunci suka ɓoye maimakon su ce ba a yi nassin ba an bar abun haka don a jarrabi mutane sai suka tuhumi sahabbai har suka kafarta su saboda su a ganinsu girman mas'alar imamar ta fi ƙarfin a ce an yi watsi da ita to kuma Allah ba watsi ya yi da mas'alar imama ba ba watsi ya yi da ita ba tana nan a matsayin abu mai muhimmanci kuma duk da ba ginshiƙi ne daga cikin ginshiƙan addinin musulunci ba amma saboda Allah ya sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani wannan maslaha ce tartabitu bin nasi wujudan wa adaman in dai da mutane to akwai shugabanci in ba mutane ne to babu zancen shugabanci me yasa lokacin da ya kira Aisha radiyallahu anha yace ta kira sayyidina Abubakar babanta da dan uwanta Abdulrahman su zo zai rubuta musu takarda kafin su zo yace ke bari ma domin na san wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Abubakar na san da Allah da mu'minai ba ma za su yarda da kowa ba sai Abubakar wannan menene ishara ne zuwa ga wannan tsari na fitriyar samar da shugaban cewa ko ma meye dai za a samu shugaba kun gane me nake nufi a nan shi yasa in kun ga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wannan isharar ta hanyar haka aka je aka tattauna Saqifatu Bani Sa'ida aka tattauna yayin da ba wai meeting akai shawara ba ko aje a yi mulki kamar da shi'a suke tsara wa mutane wannan ƙaryar mutanen Madina al-Ansar su ne suka haɗu ba su kira muhajiruna ba, suka ce tunda dai shugaban nan namu baƙonmu ne mu muka bashi wurin zama, to a cikinmu ya kamata a samu shugaban da zai ci gaba da waɗannan al'amura. Da wannan labari ya je gun Abubakar a lokacin ana wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to kuma dama shi wanka da sali kafa ne, ‘yan uwan mutum na kusa da a jini su suke ɗaukar nauyi, kowa ma haka ake masa, dama ‘yan uwansa na jini ne suke. Yanzu kun ga tun daga ‘yan cikin gida, ga Abbas yana nan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga Aliyu yana nan, su suka fi cancanta da su yi su ne. Ba wai su Abubakar da Umar ɗin sun gudu sun ƙi ba ne saboda ba sa son Annabi, in ji ‘yan Shi’a, a’a suna gefe waɗanda suka fi cancanta suna yi. To sai labarin nan ya zo, da labarin ya zo ga abin da yake faruwa shi ne, Sayyidina Abubakar ya ce wa Umar da Abu Ubaida ibn al-Jarrah, ku zo mu je mu dakatar da al’ansar kada su yi abin da zai haifar da wata damuwa. Yaya ana cikin wannan abu ba a gama ba, ku zo ku tada wannan. To shi ne suka je, kuma sai abin ya juye garin tattauna, tunda lissafin falala ne, wane ne ya fi falala, kuma a Sayyidina Abubakar ya kawo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan abun a cikin Qurayshawa ke, al’ansar ba Qurayshawa ba ne, kaga kenan sun fita. To sai me za a yi? Sayyidina Abubakar yana so ya ce ga Umar nan shi ya fi cancanta ko Abu Ubaida. Umar ko ya dage ya ce a’a, kai ne kake mana sallah, kai ne kaza, kai ne kaza, kai ne kaza. A rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ya saba gabatarwa, kai kaza, kai kaza, kai kaza. Shi ke nan fa, wannan shi ne abin da ya faru. Shi ya sa har Sayyidina Umar yake cewa bai'ar da aka yi wa Sayyidina Abubakar kanat faltatan wa qallahu sharraha. Falta ce ko Ibn Abbas kai? Ibn Abbas ne ko ke faɗi? Yawwa, ko Umar ko Ibn Abbas. Yace falta, nan ce falta wani abu ne kyat lokaci guda kawai ya faru, ba tare da kintsi ba, ba tare da tsari ba. Allah maɗaukaki ya tsare mutane sharrinta, ma'ana abin da zai iya haihuwa sakamakonta na ɓaci, Allah ya tsare, ba a yi komai ba. Kaga wanda suke nan ne suka ba da labari. Wannan shi ne yadda Sayyidina Abubakar ya zo ya zama shugaba. An gane? Yanzu inda da nassi na system na yadda za a yi, cewa a taro jama'ar gari, ku zo ku yi layi a yattinki, ko ku zo ku raba ƙuri'a da sauransu. Da an yi wannan cike na ya zama mana tsari. An fahimci wannan? To, akwai hikimar Allah wajen barin abun ba a yi haka ba. Aka bo bayan lokacin da Sayyidina Abubakar zai rasu, shi kuma ya yi ijtihadinsa. Ya zaɓi Sayyidina Umar. Ya ce, ni Umar na ga ya fi dacewa ya zama shugabanku. Hassan Talha suna cewa, ka zaɓan mana mutum mai zafin zuciya. Yace in an je gaban Ubangiji ku ce ni ne na sa muku Umar. Umar da rasuwarsa ta zo, shi kuma yayi, kun ga mun ga hanya nawa aka yanzu? Biyu. Da Sayyidina Umar ya zo rasuwa, shi kuma ja'alaha shura, sai sanya ta shura. Menene shura? Ya zaɓi mutum guda nawa? Shida, dawa-dawa da Uthman da Aliyu da Abdurrahman bin Auf da Sa'ad bin Abi Waqqas da Talha da Zubair, su shida. Sai ce ku waɗannan ku je ku tattauna a tsakaninku, kowa a cikinku ya cancanta ya zama shi ne shugaba. Daga duk wanda kuka yarda, kun ga nan shi ya zaɓi mutum shidan ya tattare shugabancin a cikinsu. Ba sai waye ku je ku tara mutanen gari a cikinku su zaɓa ba, shi ne ya zaɓa. Kaga zaɓinsa shi ma kusa yake irin da na Abubakar da ya masa. Amma shi ya buɗe da abin ne cikin mutum shida. Sai tura ya haɗa da ɗansa Abdullahi, Abdullahi bin Umar. Ya shiga Abdullahi nan ya taya ku wajen zaɓe, amma banda shi a ciki. Banda shi a ciki. To sai aka haɗu, kun san kuma da wannan takari. Me aka yi a ciki? Talha ya bari, Zubair shi ma ya bari, ko Sa'ad bin Abi Waqqas ya bari, Abdurrahman bin Auf ya bari, saura mutum nawa? Biyu. Uthman da Aliyu me ya faru? Abdurrahman bin Auf ya zagaya ya bi sahabbai ya shawarce su, me kuke gani wa za ku zaba a cikin su? To tanan shi imam malamai in suna kawa sai su ce to wannan yayi maka ishara zuwa ga me? Maganar ahlul halli wal aqdi tintuba da neman shawara har akai ga zaben shugaba. In na farko ya zama an yi irsali ko ishara shine na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi wa Abubakar. Abubakar yayi tansisi ko kaga ita ma hanya ce. Sayyidina Umar shi kuma me ne? Shura ya batta ayi shawara. To a cikin tsarin shurar kuma aka samu wannan harka ta tuntuba wanda Abdurrahman bin Auf yayi, wanda kuma duk takmili ne na wannan. Aka zo kuma bayan rasuwar Sayyidina Umar a lokacin kai da bayan Sayyidina Uthman me ya faru, ƴan tawaye ne suka zo suka kashe shi, wanda shi kuma shine tawayen farko da aka yi a tarihin musulunci. Juyin mulki na farko shi kuma wannan me ba sahabbaiya suka yi da wannan juyin mulki nan, ya kamata kai kallo me matsayin sahabbai dangane da wannan abu. An shamace su ne ba su tsammani ba cewa waɗannan mutane da suka shigo daga garuruwa daban-daban, Misra da Iraki da sauransu, za su zo su kashe Sayyidina Uthman. Sahabbai suna Madina, ba su yi tsammanin abin haka, sun ɗauka kawai irin zanga-zanga ce ta bayanin matsayi, su faɗi cewa ba su yarda da kaza ba, ba su yarda da kaza ba. Kuma sannan sun kai ƙoƙarin su tsare Sayyidina Uthman kar a taɓa shi. Shi da kansa ya ce kar a zub da jinin kowa, shi ya hana sahabban ɗaukar mataki. Kaga da ya ba su dama, da sun yi maganin waɗancan. Wannan ya nuna maka ba za a kafa hujja da wannan a matsayin yarda da juyin mulki ba. Amma kuma idan mai juyin mulkin ya hau inda ya tabbata an yi, ya fi kowa ƙarfi, to da a ci gaba da faɗa da shi ana zub da jini, malamai suka ce a karɓi shugabancin nasa saboda ya fi kowa ƙarfi. Sai ya zama shi ne shugaban da za a yi wada'a. Kun ga farkon dai mene? Ya bi ya zama cewa yana shari'a ta Allah, yana gudanar da rayuwar mutane. Mun yi abubuwa tsari iri nawa yanzu? Tsare-tsaren in ka bi su sun kai kimanin guda shida. Da irin wannan tattaunawar da ta'ayini da tansisi da shura da sauransu duk hanyoyi ne. Kuma duka malaman musulunci sun zartar da su, sun ce wanda duk ya hau shugabanci ta hanyar su, to ya halatta a yi masa da'a. Wannan ya nuna maka musulunci ko in ce shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai da tabi'ai da sauran malamai min salafi salih suka fifita suka ɗauka akan wannan matsala ta shugabanci, ita ce a lura da maslahar zamantakewar al'umma ƙarƙashin kariya ga waɗancan abubuwa guda biyar. Duk abin da zai sa al'umma ta haɗa kanta ta zauna lafiya, to shi ne aula. Da a shiga rikici, shi yasa ai kun ga suka kafa hujjoji da yawa da hadisai da suka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman hadithin da muka fara ambata sa ba mu ƙare shi ba, da sahabbai suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗannan shugabanni in sun zo da kace za su zo suna aikata wani abu mai kyau, suna aikata munanan kuma abubuwa, da suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, afala nuna bizuhum, ba ma tumɓuke su ba, mu yaƙi da su, mu musu tawaye? Me yace? Qala la, yace kar ku yi. Kaga dai ashe kenan tawaye ga shugabanni tana nan ƙarƙashin wannan ladin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu mai canza ta. Tunda yace ladin nan, to ita ce hukunci har kiyama ta tashi, haramun ne yin wannan tawaye. Amma a ƙarshe sai ce illa an tarau kufran bawah fihi lakum min Allahi burhan, sai idan kun ga kafirci bawahan zahiran wadihan la yatahammalu ta'wilan, kafircin zahiri ƙuru-ƙuru baya ɗaukar wata fassara, to in an same shi to shi ne anan ya halatta, ya halatta a yi me? A tumɓuke shugaba. To shi ma daga baya duka malamai lura da wannan abubuwa da suka faru a zamanin wasu da aka yi ƙoƙarin ture su ɗin, wasu an ci nasara, wasu ba a ci nasara ba, da irin yadda aka zubda jini a tarihin musulunci akan irin wannan taqarrara inda ahli sunnati tahrim hadhihi al-mas'abin abubuwa sai daga ba ahli sunna suka zai akan cewa gaskiya haramta wannan abu shine wajibi musamman kuma ga nasoshi sun tabbatar shi yasa malami sukan ce koda kun ga kafirci bawahan to dole da sharadin mene al-qudra sai kuna da qudra qudra ta me ya zama ku din kuna da iko in kuna da ikon za ku iya tumbuke kuma ku ci gaba da samun zaman lafiyar to wannan sai ayi kun ga ashe dai abun babarin sa akai haka ba domin in an bar shi haka to ba a samu fawda to ba za a samu kuma zaman lafiya an fanci wannan zancen haka akwai maslaha akwai alherai da yawa na sukutin shari'a akan wasu masaloli a bar su a matsayin masail na istihadi saboda ne kada ai rabtin addinin musulunci ya koma shaksun wani bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sa kun fanci wannan abu to zantuttukan dai akan wannan mas'ala suna da yawa nakan fadi wannan abu da dan zurfin sa ko fadin sa ne ba dan komai ba sai dan mu furka fahimtar maganganun malamai da aka gina a baya to ba an gina su ne ba dan son zuciya ba ba dan ba da kariya ga azzalumai ba ba kuma dan tsoro ba jiya ma na ambaci wannan Allah sa an fahimta sai to mu je mu karasa inda muka tsaya na me ba da ya kare ba oh na batir to kuma ga ai farawa za a yi wannan mas'alolin ɗan uwa musulmi ina so in ba mu shawara a kansu musamman ta ɓangaren abin da ya shafi na san kowa ya ji wata matsala zai ce yana da tambaya akan kaza akan kaza yana daga cikin abubuwan da ko mas'alolin da suke da ka'idoji da malamai suka sanya mana manyan malamanmu a wannan zamanin musamman lura da irin yadda waɗannan mas'alolin su suka kai ga tashin hankali a wasu ƙasashe to a irin wannan mas'alolin malamai suna cewa ba kowanne malami ne ke ba da fatawa akan irin wannan mas'ala domin tana buƙatar hange mai zurfi ba iya hadda mai zurfi ba da hadda mai zurfi mai yawa da karatu mai faɗi da bin tarihi da ihata da nusus da kuma khibra ta rayuwa da bin fatawoyin malamai a zamanin da aka samu matsaloli irin waɗannan domin in ka bar waɗannan matsalolin a hannun alghirb samarin da ba su nuna ba ilimin da bai kammala ba ilimin da bai cika ba sannan kuma ba khibra doguwa ta rayuwa experience din ɗan ƙarami ne exposure ƴar ƙarama abinda ya fahimta iya tsukin wuraren da yake magana to ana samun matsaloli da yawa da za su rikita al'umma kuma wannan matsaloli ne da tata'allaqu bi masiril umma tata'allaqu bi madha bi masiril umma makomar al'umma tana da alaka da shi abu ne da za a zubda jini a kansa abu ne da za a ce ku fito a yi fito na fito ku fito a yi zanga-zanga ku fito uwar yaro ya leƙo ya ce ina zuwa in an jima an zo an kawo mata gawarsa gari ya rikice ƙone-ƙone tashin hankali asibitoci an rufe kasuwanni an tashi ba masallaci ba kasuwa ba komai to matsalar da take da alaka da wannan ba kowane malami ne kawai a masallacinsa zai ba da fatawa akan irin wannan matsaloli suna buƙatar hankula da yawa ilmomi da yawa shi yasa yake da muhimmanci akan waɗannan matsaloli duk yadda ba ma so ko samari zan ce da yawa ba sa son zantuka irin wannan to ana buƙatar lalle a koma zuwa ga manyan malamai manyan malamai an gane wannan zancen insha Allah to Allah ya sa mu dace emotion baya aiki emotion baya aiki akan wannan amma kuma ba kira ake na a saba wa nasoshi ba dole a tafi da nasoshi dole kuma a tafi da maslahar al'umma. Amma kuma ba tafiya za a yi tafiyar da za a ajiye nassi a ƙasa kwata-kwata ba a aiki da shi ba. Kawai abin mutane da maslahar wani mutum ya zama cewa shi kaɗai shi zai karrara. A malamai su haɗu su tattauna su gani ga fatawoyi nan dai. Duk mutumin da ke son mafita akan waɗannan matsaloli malamai sun bayar a zamanin yanzu kuma da suka rayu a wannan fitintunu da aka yi a zamanin yanzu. Yan shekaru 30 zuwa yanzu an yi fitintunu a ƙasashe da yawa kuma an ga irin yadda malamai suka ba da fatawa. To malamai da ɗaliban ilimi ina ba da shawara su riƙa komawa kan irin waɗannan fatawoyin na manya-manyan malamai da suka rayu. Wasu farko-farkon wannan fitintunun ba da mutane da al'ummar zamani suka yi ijima'i akan tsayuwarsu akan su yace irin Sheikh bin Baz, Malam Uthaymeen, Malam Albani, Muhammad Nasiruddin kenan Al-Albani. Waɗannan mutum uku Allah maɗauki ya bar mana su kyauta duk da ya ɗauke su dab da lokacin da manya-manyan fitunan nan za su auku, amma fatawoyinsu sun taimaka wajen kwantar da waɗannan fitintunu kuma har zuwa yau. To a koma a gani, saboda me? Na farko sun yi exemplifying rayuwa da aka gani ta malami da zamansa da hukuma, sun yi rayuwa ta malamin da an yadda da shi ba a ƙasarsa kawai ba, a duniya ana aiko masa fatawoyi. Fatawoyin da suka bayar akan matsaloli irin wannan da suka auko Algeria, musamman Algeria. Ku je ku karanta tarihin Algeria, musamman 92345 waɗannan lokutan fitintunun da suka auko da irin yadda aka shigowa mutanen Algeria da yadda samari suka ruɗe. Wasu ma sun ɗauka fatawoyin malamai ne suka halatta musu a yi wannan fito na fito da gwamnati. Aka zo aka aikata abin da sai da aka yi nadama a kansa. Wasu daga cikinsu da yake tsammani suka yi wannan ita ce hanya, sai da aka riƙa samun fatawoyi na sauti na Sheikh bin Baz, na Malam Uthaymeen, na Malam Albani a kaset ana sawa a kan lasifika a unguwa-unguwa mutane suna ji. Samari da suka tafi suka yi hijira suka kafarta mutane suka hau kan dutse suka riƙa saukowa suka ce wallahi su sun ɗauka abin da suke kai na farko shine fatawar waɗannan malaman, sai da suka ji sautinsu da kansu sun ce ashe wannan hanyar ba daidai ba ce. Don haka waɗannan matsalolin ba matsaloli ne da za ka bari a ruɗa a kansu ba. Kana kan asali na musulunci na gaske wanda aka gina shi akan Qur'ani da hadisai da fahimtar sahabbai, to karka bari a kawar da kai daga kanta ba tare da nassoshi ƙuru-ƙuru da kuma bayanai masu gamsarwa na ilimi daga malamai na Allah ba. Ina fata kun gane wannan. To yake cewa mun tsaya inda yake cewa wa humul wulatu ko yawwa wa humul wulatu 'alan nasi min al-umara'i wal hukami wal muftin, nan ne muka tsaya. Sai ce فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم. Su waɗannan shugabanni addinin mutane da lamarin duniyarsu da lahirarsu ba zai tsayu ba ya miƙe sai da da'a gare su, sai kuma da jawuwa zuwa gare su. Wannan da'ar gare su da'atan lillah, ana yin hakan ne da'atan lillahi dan da'a ga Allah, wa raghbatan fi ma indahu da kuma kwaɗayin abin da ke tare da Allah a wurin Allah na lada. Walakin bi sharti Allah ya amuru bima'asiyatillah, amma da sharaɗin kada shugabannin nan su yi umarni da saban Allah. Kun ga dai wannan yana nuna maka asalin addinin musulunci shine mai da'a ga Allah. Da'a ga Allah shine asali da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Maslaha da kaucewa mafsada sun karrara wannan hukuncin da Allah ya yi, wanda kun ga kuma kenan ashe shi ma bangare ne na hukuncin Allah cewa wa ulil amri minkum, domin Allah din shine ya faɗa a nan yayi idafan nan wa ulil amri minkum. Inda bari aka yi aka ce malaman tafsiri ne suka idafar wannan idafar daga baya ba nassin Qur'ani bane da an samu matsala ko ba haka bane, amma Allah ne yayi nassi cewa lalle ai da'a ga shugabanni. wani baya so ya ji wannan lafazin sai ji haka kamar ana halattawa mutane ne kawai ko ana danne wuyan mutane saboda wani yayi karance-karance ya karanta musamman irin waɗanda suka yi jami'o'i a shekarun baya 70s early 70s da kuma mid and abin nan ƙarshen day 70s da farkon 80s duk wanda suka yi jami'o'i a nan za ku ga an riga an yi compartmentalizing kwakwalen mutane a lokacin a cikin a jami'o'i ko ka zama ɗan gurguzu ko ka zama ɗan jari hujja ko wannan ƙofar ta haifar da wanda yake son fahimtar abu ta hanyar addini to ba shi da wata hanya kuma sai bu brothers shi ya haifar da aka samu wasu ikhwanul muslimun suka samu abin da suka samu na suka ribaci adadin da suka ribata na dalibai an fahimci duk da ba akwai wasu abubuwan ba iya wannan ba da suka haifar da abubuwan da suka auku amma abin da nake so in kai gare shi wanda suka karatu a wancan lokaci zaka ji kullun suna fadar ana koyar da su systems na gwamnati kalmomin duk abin nan shugabancin da aka gina shi akan addini sai ka ji suna kiransa mene theocracy ko theocracy wato shugabanci ne na addini wai wani ilahi ne wani abun bauta ne a sama kawai shi zai zo ya ce ga yadda za ku rika rayuwa su kuma tunda dama galibi ana gina su akan addinin ma ba gaskiya bane ma Allah ma ba gaskiya bane duk ƙarya ne to sai kaga an kyamaci wannan kalma ta theocracy shugabancin mutane da sunan addini sai ya zama abin kyama a gun yan boko kuna fahimtar wannan zancen yauwa haka nan abin da ya shafi dama akwai abin nan dictatorship da muka manta wannan totalitarian shugabanci sai ka ji wannan kalmomin ana dunkulo su kuma ana sa kyamar irin waɗannan kalmomi a zuciyar mutane samari ko ba haka bane sai a sanya su sha'awar ya kode western democracy ko kuma abin nan eastern socialism ko communism shikenan samari mafi yawa abin da suka taso da shikenan shi yasa har zaka ga dalibi za a zauna da shi ana tambayar sa ya gama degree kai capitalist ne ko socialist sai zama kenan ashe ba wani abu da za a yi in ba waɗannan abubuwan guda biyu ba ko ku tambayi yayyanku da iyayenku da suka yi karatu a wancan zamani za su ba ku labarin yadda abubuwan suke da kuma yadda muka fito aka samu muka jama'a suka samu kansu a irin wannan yanayi to amma in aka koma aka yi karatu aka karanci musulunci yadda ya kamata aka fahimce shi yadda ya kamata to za ka ga cewa babu tsari mai adalci irin tsarin musulunci matsalar da ya samu ita ce ko in ce matsalar da samarinmu suka samu a duniya ko ina ita ce samun rubuce-rubucen da suke representing musuluncin na gaske da aka gina su akan aƙida da fahimta mai kyau ta magabata amma an gina su akan ra'ayoyin da suka tasirantu da ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarori biyu ko uku a cikin jami'o'i a wancan lokaci su suka gina ƙwaƙwalen waɗanda suka zo da tallan musuluncin su ma sai ya zama cewa sun tasirantu harkokin aƙida ba su da muhimmanci a wurin masu irin wannan kallo har abin da ya shafi imani ba a bashi da abin da ya shafi tauhidi abin da ya shafi yaƙi da shirka yaƙi da bid'a duk ba shi da tasiri a gun masu irin tallan musulunci a wancan lokaci babban abin da ya dame su a kafa gwamnatin in an kafa gwamnatin sannan a tsarkake abin da ke cikin musulmi wannan kuma shi ya haifar da aka yi failing wajen mahanga wajen manufa wajen mataki da kuma yadda ya kamata a samu gyaran na haƙiƙa saboda me an kaucewa hanyar annabawa hanyar annabawa tana buƙatar me tana buƙatar haƙuri in kana da gaggawar sai ka ga result yau ko gobe to shikenan ka riga ka jama kanka matsala ba za ka gani ba lallai kowa yana son abubuwa su gyaru mulki ya gyaru kasuwanci ya gyaru jagoranci ya gyaru adalci da amana su tsayu kowa yana son wannan duk al'ummar musulmi amma yadda za mu kai gare shi ya fi komai wahala yanzu aka ce ɗaya daga cikinku ba ni ba samu wani zakakuri a ce zo ka zama shugaban Najeriya yanzu mai san addini ko a ce malami ya ce to ta ina zai faro yanzu ka san malami ne fama da ƴan uwansa malamai ma ya ishe shi cikin da farko haka ne kar a zo zancen fama da waɗanda suka saba masa a fahimta fama da waɗanda suka saba masa a zaman gari fama da waɗanda suka saba masa a jiharsu fama da waɗanda suka saba masa a ƙasa fama da waɗanda suka saba masa a addini a ƙasar ta ina zai faro kuma wace al'umma zai fara gyarawa ku duba ne ku ga mu yanzu yadda muke zama menene abin da muka iya gyara shi 15% ban kai mu 50 ba ballantana 75% ballantana a ce an cika waye a cikinmu wanda irin wannan amanar har yanzu bai wuce a jarrabe shi a cikinta ba tsarkin zuciyar da tsarkin aqidar da sauransu a ina suke a cikin al'umma wannan magana ta malamai da suke cewa kamata kunu yu wallahi alaikum ba maganar banza bace ba maganar shirme bace magana ce da malamai ne suka karrara ta koda ba hadisi bane ba maganar banza bace magana ce ta gaske ba kuma ai cewa akai kamata kunu yuntakhabu lakum ba haka ake nufi taysiri ne daga Allah tsari ne daga Allah a irin ku ake sa to ba ka ba daga ina za a je a samu muku ai kudin ne irin kudin ake dauka bal a cikin akan samu ma wanda duk kun fi shi akan samu kuma wanda ya ma fi ku to amma dai a cikin ku yake da tsari irin naku da tunani irin naku don haka gaskiya maganan nan da malaman nan duk yadda waɗanda suka saba wa wannan tunanin suke jin zafi ba sa son ma a faɗa da sauransu abubuwan nan matakan nan da manyan malaman nan namu na wannan zamanin suka tafi a kansa su Sheikh bin Baz Malam Uthaymeen Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani na a zo a samu al'umma ai musu tarbiyya ai musu tasfiya tasfiyar ana nufin na ulumin addini ba wai ana nufin a gyara addinin ba addini a gyare yake amma tasfiyar ulum daga al-ahadith ad-da'ifa wa ma nusiba ila ad-dini mimma laysa min ad-dini da kuma bid'o'i a yake su a gyara mutane daga shirka a koma tarbiyya a tsarkake mutane to wannan dangane da malamai dai wannan shine babban aikin su kuma wallahi in suka tsaya kan wannan aikin za ku yi mamakin irin taimakon da za su samu daga Allah za su samu taimako kuma in kun lura wannan aikin a zamanin yanzu ya fi haifar mana da nasara irin ayyukan da aka fara su aka ruguza mana su aka kashe mana ƴaƴa ku duba ku gani zaman lafiyan da aka samu a shekarun nan a Najeriya nasarar da ya haifar a abubuwa da yawa ai suna da yawa in aka bi hanyar zaman lafiyar da ilmantarwar da karantarwar da tarbiyyar da tasfiyar sai kaga nasarar da za a samu kai baka san ma iyakar ta ba mun samu cin nasara a zamanin yanzu cin nasara wallahi mai yawa ta hanyoyin isar da sakon mu zuwa ga waɗanda da ba mu isa ma mu isar da sakon mu zuwa gare su mutane da yawa za su nutsu su saurara su ji su ce la ashe ma abin haka yake gun ya ce ai daga yau ya daina kaza wanda da yake yi wanda kai baka ma san shi ba ba a gaban ka yayi ba amma Allah can ya san da shi to kuma an samu gyara ta hanyar sa sakamakon waɗannan abubuwa wannan alheri ne ko ba alheri ba in zanga zanga ake da daukar makami to da yanzu ina malaman suke yanzu an karkashe su an karkashe su an kokkona gidajensu domin waɗanda ba sa son su su za su shigo cikin zanga-zangar sai su yi amfani da zanga-zanga shikenan sai a ce yau ai malam wani ta rutsa da shi shikenan sai a zo masallaci gobe ba karatu, jibi ba karatu, shekara guda ba karatu, ba shiriya, ba nusarwa, ba fadakarwa, ba Qur'ani, ba me. Wannan ita ce hikimar waɗannan malamai da suke faɗin irin waɗannan maganganu, cewa a yi haƙuri a ɗau mataki na ilmantarwa, na gyaran zukata, da yin haƙuri da tasfiya da tarbiya da sauransu. Wannan shi ne manhajin, ba wani abu ba ne a ciki, kamar yadda na faɗa, ba goyon bayan zalunci ba ne, ko ba kuma me, ba tsoro ba ne, ba kuma kwaɗayi ba ne, amma mene ne? Ƙoƙarin gyara ne a kan minhajin nubuwa. Allah ba da nasara. Na? Mun ji da? To, bari mu gani. Da ya ce na walakin bi sharɗi an la ya'muru bi ma'siyati llahi ko fa in amaru bi dhalika fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. In sun yi umarni da saban Allah, to ba a da'a idan a cikin saban mahalicci ne. In wani abin halitta ya yi umarni, to ba a da'a gare shi in dai akwai saban mahalicci a cikin wannan da'a. Wala Allah hadha huwa sir, malam Nasiri yake cewa, Abdurrahman bin Nasiri yake cewa, wala Allah hadha huwa sir, kai ina jin ina kyautata zaton wannan shine sirri fi hadfil fi'li inda al'amri bi ta'ati. Wannan shine sirrin na ya zama ba a ambaci shi fi'ilin ba lokacin da aka yi faɗi da'a ga shugabanni. Dangane da Allah sai aka faɗi fi'ili, ya ayyuhal ladhina amanu ati'u, kun ga shi ne fi'ilin Allah. Dangane da manzon Allah ma sai aka ce wa ati'u ar-rasula, ko dangane da su kuwa shugabanni ba a ce wa ati'u ulil amri ba, sai aka ce wa ulil amri minkum. Sai ya zama cewa an fahimci fi'ilin daga aqafin, ba daga tansisi akan fi'ilin ba. An gane zancen? Yawwa, yace la'alla wannan shine sirrin wa dhikrihi ma'a ta'atir rasul, gashi kuma an ambace shi yayin da aka ambaci ta'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa innar rasula la ya'muru illa bi ta'atillah, domin ko manzon Allah baya bada umarni sai da ayi da'a ga Allah. Daka duk umarninsa da'a ne ga Allah. Wa man yuti'hu, duk wanda ya da'a ga manzon Allah, faqad ata'a Allah, to yayi da'a ga manzon daga Allah. Wa amma ulul amri, amma su ulul amri, wannan ulu da muka ce su ne ashab. Yau dama can an ce ulul amri ne saboda me? A halin me nasaba ne. Yawwa, ati'u ulul amri. To nan ko tunda magana ce ta ya fara da ita halin raf'a yake, sai ce wa amma ulul amri, amma su ulul amri, fa shartul amri bi ta'atihim Allah ya kuna ma'siyatan, to sharadin umarni da ai musu da'a shine kada ya zama umarnin nasu akwai saban Allah. Insha Allah kun fahimci abin nan ko? To za mu tsaya a nan, in Allah ya kai mu gobe sai mu yi tattauna akan fa in tanaza'tu. Allah ya sa mu dace, Allah kuma ya daidaita mana al'amura. Allah ba mu zaman lafiya a ƙasashen musulmi baki ɗaya. Allah taimaki malaman sunna a duk inda suke a duniya wajen haƙuri da ilmantar da mutane akan minhajin nubuwa wa manhajis salafus salih. Wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.